الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ودي أتبت الله تبارك وتعالى لدك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 22 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 13 ga watan daya shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyya Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata. Na'am.
Malami, menene da'awar mashayin giya wanda yana kiya ya san inna Allaha ghafurur rahim ne kuma inna Allaha shadidul iqab? Har da'awar nashi da'awa ce ta giya.
Wai menene matsayin mutumin da ke saba ma ubangijinsa? Idan an ja hankalinsa an nuna masa rashin kyawun aikin da yake kai, sai ya fada ga wanda yake masa gargadi cewa wai ai Allah mai gafara ne, mai jin kai ne. Wannan kasancewar wahayi ne na shaitani, an gane ku? Ma'ana shine yake ƙara lakanta masa wannan hujja. Lalle kasancewar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, kuma maji kai ne game da bayan sa mu'minai, baya nuna cewa mutum ya shantake ya nace akan saba masa. Domin kasancewar Ubangiji ta'ala ya fada, me yake fada? Yake cewa nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Ubangiji ta'ala ya ce ba bayi na labari, lalle ni ne mai matukar gafara ga duk wanda ya tuba, kuma ni ne maji kai game da bayina mu'minai. Amma kuma ka ba su labarin cewa azabata ga duk wanda ya saba min azaba ce wadda take ma'abuciyar rani. Haka yake cewa wa inna rabbaka la zu magfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab. Lalle ubangijinka ma'abucin gafara ne ga mutane tare da zaluntar da suke ma kawo da su, kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala mai tsananin ukuba ne game da duk wanda ya saba masa. Haka yake cewa wa fil akhirati azabun shadidun wa magfiratun min Allahi wa ridwan. Dan haka idan mutum yana saba ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, idan aka masa nasiha, aka masa gargadi, abin da ya zama wajibi a kan shi ya dena, ya koma zuwa ga Ubangijin shi Subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne abin da ya zama wajibi. Amma maganar mutum ya ringa kafa hujja da cewa Ubangiji ai mai gafara ne, mai jin kai ne, kenan wannan yana nihin cewa ba zai dena ba. Yana nihin kenan ba zai dena ba. Wannan taswif ne wanda yake na shaitani, wanda yake ma bawa sai a lokaci kaza, sai gaba, sai kaza. Sai ka ji mutum yana cewa sai na yi kaza zan tuba, yanzu ina yin kaza, ina cikin ƙuruciyata, sai na kai lokaci kaza zan tuba. Wannan duka wahayin shaitani ne, shine ake kira at-taswif. wa yake da tabbacin nan gaba zai kai minti ɗaya ba wanda yake da tabbas. So da yawa wani zaka je na cewa sai na yi aure zan tuba da kaza, wani ya ce sai na je hajji na dawo zan daina kaza, wani ya ce sai na yi kaza zan daina kaza. Wannan kwata-kwata baya dacewa haramun ne. Don haka in ka koma cikin muqaddima ta littafin da ake kiran shi al-akhdari, sai yake cewa wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-taubata, baya halatta ga baligi musulmi ya jinkirta tuba. An gane ku? Wala yaqula, kuma baya halatta da zai faɗa ya ce hatta ya hadiyan lillah, sai Allah ya shiryar da ni zan shiryu. Malam yace fa innahu min alamati ash-shaqa'i wal khizlani wa damsil basira, wannan alama ce wato ta tsiyata ta rashin arziki a gobe kiyama, ta tabewa kuma da toshewar basira. Dan haka kaga duka wannan wahayi ne na shaytani, mutum ya ringa jinkirta tuba, ya ringa cewa kaza, har ma ya ringa kafa hujja da wannan kwata-kwata, wannan baya dacewa. Sallar shi salla ce ingantacciya, matukar bai zo da abin da zai fitar da shi daga cikin addini, kuma matukar sallar bai bar ba abubuwa waɗanda aka shar'anta a cikinta waɗanda suke ginshiƙanta. Don sallar mai saban Allah salla ce ingantacciya. An gane ku? Salla ce ingantacciya, matukar baya cikin maye. Misali in ya sha giya bayan ya warzake, idan ya yi sallah ce ingantacciya, amma in yana cikin maye ya yi sallah, wannan sallah ba ta yi ba. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu la tasarrafu ssalata wa antum sukara, saboda mai maye baya cikin hankalinsa. Sallah fa tana zama wajibi akan mutumin da yake cikin hankalinsa. Sharadin ingancin sallah shi ne cikar hankali. Na'am. Rashin me?
Limami ratibi nan a cikin masallaci, sai aka shugabantar da wani ibada sallah, shi kuma abu abubuwan da gwamnati suke ba da sallah. A nan mutum zai
kamar mene ne yake suke ba da
sallah? Cika rubu ko kuma karatun ma ya rashi. Kamar irin kwatan kurciyan, kamar irin kuyin bai kai wa rubu ma ya daidaita kuma ya yi kansu.
Shi masallaci in aka yi abinda ake bukata a zaɓi limami wanda yake ya san menene sallah, kuma wanda yake cikakke. Don in ka je wasu ƙasashe wanda zai limanci jama'a sai ma an jarraba shi, kuma an ɗan binciki tarihinsa, don shi limanci amana ne. To don haka kasancewar limami ratibi ya kamata ya zamanto yana da na'ibi wanda ya yarda da shi, ya amince, ya ba shi izinin cewa ya gaya ma jama'a, in bana nan wane ya dace ya wuce gaba ya yi sallah. Wannan shi ne ka'ida. Inda tambaya kai menene hukuncin sallah kotan kurciya, sallah kotan kurciya ba sallah ba ce? Ko shekara 1000 mutum yana yi, wannan sallah ce wadda Allah ba zai amsa ba, kamar yadda hadisi yake cikin sahihul Bukhari. Wani sahabi ya ga wani na sallah baya cika ruku'u baya cika sujada, yana kotan kurciya, yake masa tambaya, tun yaushe kake wannan sallah? Sai ce wallahi tun yau da shekara 20. Yace da ka sake ka mutu akan irin wannan sallah? Yace wallahi da ka mutu ba akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka Ubangiji subhanahu wataala baya kallon irin wannan sallah, ma'ana baya karbarta.
Kamar kan shi ko kuma
bismillah, tunda ya kamata ka fahimta a karkashin wannan. Na'am.
Ko akwai kira'a da ake karanta lillahi sama da Allah sama?
Ban san da ita ba, wani ya ji. Na'am.
Mala an ce kamar wanda bai karatu Fatiha ba bai da sallah, ko limam yana bayyana shi, da aka ce limam ya kare sai mutum ya kawo shi.
Wai a inda limami yake koyin karatu shin dole ne mamu sai ya karanta? Inda limami yake bayyanar da karatu shin dole ne mamu sai sun karanta Fatiha? Haka Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya tafi akan haka, da ma wasu malamai suna ganin tilas ne ko da limami yana bayyanar da karatu sai ka karanta Fatiha. Dangane da mahallin da zaka karanta, wasu suka ce idan ya kai aya ya aje lumfashi kafin ya kama ta gaba sai ka karanta wannan aya. Wasu suka ce wasu suna ganin cewa bayan ya karanta Fatiha kafin ya fara sura, anan za ku yi kokarin karanta Fatiha. Sai dai amma dalilin shi anan shine da yake cewa Abu Huraira yake cewa domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai wani sahabi yake wani almajirin sa yake ce masa yace to muna kasancewa bayan limami kuma yana karatu a bayyane yaya zamu Abu Huraira yake ce masa ikra bi hafi nafsi karanta ta a cikin zuciyarka karanta ta a cikin ranka sai yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la salata liman lam yakra bi umil qur'an babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai karanta Fatiha a cikin sallarsa to dan haka amma magana mafi rinjaye kamar yanda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar a inda limami yake bayyanar da karatu iya abin da yake kan mamu shine sauraro kamar yanda Ubangiji ta'ala yace wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun da sauran hadisai kamar yadda Sheikh An-Nasir Albani Allah ya ji kansa yayi bayani a cikin littafin Sifatu Salatin Nabi a inda limami yake bayyanar da karatu iya abin da yake kan mamu shine sauraro
malam kamar mutum ya mance farilla sallah shi lokacin yana cikin sallah ne tana ta bace ko kuma
farilla kamar ni
kuma sujjada
sujjada rukuni ce daga cikin rukunin sallah kaulu ko ba'di ba ta isar ma mutum ki misali a raka'a ta farko kamar sujjada to iya abinda zaka yi wannan raka'a sai ka jefar da ita ka zo da wata raka'a mai makwanta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala bayaninmu ya kasance akan wasu ayoyi da malam ya jiro mana waɗanda suke tabbatar mana da wasu sifofi daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda sifat ce alfi'iliya sifofi ne waɗanda suke a aikace wanda suna ratayuwa da mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine sifa ta arida yarda da al-ghadab shine fushi da as-sakhat shine fushi da al-asaf asaf shi ma fushi ne a gane ko gaba ɗayan su illa kasancewar bambancin su a larabci ta fuskar ma'ana ne za a samu bambanci takaitacce sai da kuma al-kurf shine wato kin abu wal maqat da shine kyama shine malam ya jiro mana ayoyin wanda aya ta farko shine radiyallahu anhum waradu an mu'minai sun yadda da Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala a kan sakamakon da ya sa kauta musu da shi ita ce aljanna wanda mun yi bayanin cewa duk wani ɗan aljanna yakan dace da matsayi gwargwadon aikinsa domin aljanna daraja-daraja ce ko mu ce matsayi-matsayi ne gwargwadon zagewarka a cikin ayyuka na ibada a rayuwarka to shine gwargwadon matsayin da za ka dace da shi a aljanna amma hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani dan aljanna matsayin da Allah ya bashi ya yarda da shi ya amince ya gamsu kuma a iya tunaninsa da ganin shi babu wani wanda yake da matsayi sama da nashi shine anan yake cewa radiyallahu anhu Ubangijinsu ya yarda da su dan haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa a ranar kiyama idan yan aljanna sun shiga aljanna Ubangiji ta'ala zai ce da su turiduna shay'an azidukum kuna buƙatar wani abu na dada muku sai su ce haba ya Ubangijinmu shin yanzu baka shigar da mu aljannar ka wadda ka mana alƙawari shin yanzu baka tsiratar da mu game da azabarka ai wannan ma ya isa Ubangiji ta'ala sai ya ce turiduna shay'an azidukum kuna buƙatar wani abu na dada muku yan aljanna su sake maimaita cewa sun yarda sun amince da sakamakon da Ubangijinsu ya musu a lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya yi hijabi ya yi shamaki su ga zatinsa wanda dan aljanna bai taba samun wani jin dadi a aljanna sama da ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine Ubangiji ta'ala yake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada ziyada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara ta shine ganin zatin Ubangiji subhanahu wataala a shahid anan kaga yan aljanna gaba daya sun ba Ubangijinsu amsa akan cewa sun gamsu sun amince sun yarda da sakamakon da ya musu shine anan yace radiyallahu anhum Ubangijinsu ya yarda radiyallahu anhum Ubangijinsu ya yarda da su an gane ko ya yadda da su game da kenan da'ar da suka masa da biyayyar suka masa ya yadda da su ya yadda da ayyukansu wanda mun yi bayani Ubangiji ta'ala yakan yadda da bawansa kuma yakan yadda da aiki idan aikin da ya dace da shi ne Ubangiji subhanahu wata'ala yakan yadda da wannan aiki kuma ya karba ya yi sakamakon lada a kai shi kamar yadda ya ce wa in tashkuru yardahu lakum in har kuka gode masa to Ubangiji subhanahu wata'ala zai sakauta muku an gane ko wa in tashkuru yardahu lakum idan kun gode masa zai yadda da wannan godiya da kuka masa amma kafin hakan ya ce wala yardani ibadihi kufur Ubangiji ta'ala baya yadda da kafirci game da bayansa bai yadda ba a kafirce masa an gane ko to dan haka kaga ai anan ya yadda da aikin ne shine yace wa in tashkuru yardahu lakum sannan kuma su masu aikin Ubangiji ta'ala na yarda da su kamar yadda yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba ash-shahid chay laqad radiyallahu anil mu'minina tabbas Ubangiji ta'ala ya yarda da mu'minai waɗanda suka kulla mubayi'a da manzonsa karkashin itaciya wannan kuma a shekara ce ta 6 asulul hudaybiya haka wassabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum waradu an alaya ubangiji ta'ala yace wassabiquna alawwaluna margayan farko wadanda suka karbi musulunci da gumugumunsa min almuhajirin daga cikin wadanda suka kaurace ma mazaunansu suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina domin kafa daula ta musulunci sai yace wal ansar da su mutanen Madina waɗanda suka bashi haɗin kai suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu suka karbi bakuncinsa domin taimaka masa akan isar da sakon ubangijinsa Allah ya nada musu wannan laqabi ya musarar nada musu wannan suna yace musu al ansar suna ne wanda suka same shi daga saman bakwai Ubangiji ta'ala shi ya rada musu wannan suna ya rada musu wannan suna al ansar kamar yadda yake laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usra haka anan yace minal muhajirin wal ansari sai yace walladhina tabauhu bi ihsani haka waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa Ubangiji ta'ala yace radiyallahu anhu Ubangijinsu ya yarda da su kaga anan al-amilun din su ne aka yadda da su as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina tabauhu to shine sai yake cewa waradu anhu su ma sun yadda da sakamakon da ubangijin su ya tanada musu kaga wannan kenan menene zamu tabbatar ma ubangiji kamar yadda bayani ya gabata sifa ta yarda ubangiji ta'ala yana yarda yarda wadda ta dace da girman sa wanda mun fahimci ma'anar amma mun jahilci kaifiya ta yarda Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban 'azima wannan aya ita ko tana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta bushi kamar yadda yace wa ghadiba alayhi duk wanda ya kashe mu'mini da ganganci Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada masa wutar jahannama zai zauna a cikin ta zama wanda yake mai tsawo an gane ko shine ake nihi da khalidan fiha al-khulud anan shine suke kira al-khuludun nisbi tsawon zama da zai yi a wuta shine anan Allah ya ambace shi cewa zai dawwama amma ba dawwama ta dindindin ba domin mun yi bayani duk wanda yake da imani daidai da nauyin kwayar komayya ba zai dawwama a cikin wuta komin yawan aikin shi na zunubi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa in ƴan wuta sun shiga wuta ƴan aljanna sun shiga aljanna Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa ku je ku bincika ku bincika duk wanda kuka same imani a cikin zuciyarsa daidai da nauyin kwayar gadagi ko kuma daidai da nauyin kwayar komayya Ubangiji ta'ala yace ku fito da shi mala'iku za su je su bincike wuta duk wanda suka samu imani tare da shi ko mun kankanta shi za a fito da shi zan Allah ya ce idan aka fito da su a lokacin nan gangan jikinsu ya kone ya yi kurmus kamar gawayi zan Allah ya ce za a jefa su a korama ta rayuwa gangan jikin ya tuho ya yi kyau yanda ka san kwayar icce da take tuhowa a gabar korama sannan a kai su aljanna. Wannan hadisi yana cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari. Kisan kai laifi ne daga cikin laifuka waɗanda suke manya manya, amma kisan kai indai mutum ba halittawa bai ya halittar da kisan kai, to koda ya kashi rai 200 ko sama da haka, wannan ba zai dawoma a cikin mutum, matukar ya mutu akan imani. Don Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yake cewa bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوكب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. Mutumin da ya mutu a halin yana kisan kai na ganganci a matsayin shi na mumini, to wannan al'amarin shi sai a maida zuwa ga Ubangiji. In Allah ya ga damar azabtar da shi, ya azabtar da shi gulgudan laifinsa. Idan ya ga damar yi masa rangwame, take yanke masa rangwame ya kai shi aljanna. An gane ku, don haka kar wani ya kafa maka hujja da wannan aya ya ce maka duk wanda ya yi kisan kai da ganganci ya kafirta. Wannan aqida ce ta khawarij, wanda su in ka aikata babban laifi ka kafirta, wanda yana daga cikin ayoyin da suke kafa hujja da su ire-iren waɗannan ayoyi. To anan ne wa ghadiballahu alayhi, yace Ubangiji ta'ala ya masa fushi. Kaga anan Allah yana tabbatar ma kansa wannan sifa ta fushi, fushin da ya dace da girman sa. Haka yace innal ladhina takhazul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya وكذلك نجزي المفترين للي waɗanda suka riki maraki a matsayin ubangijin su suna bauta masa sune banu Isra'il, mutanen annabi Musa bayan ya tafi miƙati na ubangiji domin ya karɓo at-taura. Ubangiji ta'ala yace sayanaluhum ghadabun min rabbihim, da sannu fushi na ubangijin su zai cancanta akan su. An gane ko? Anan rayuwa ta duniya. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun, da kaskanci fil hayatid dunya, a rayuwa ta duniya. Wa kadhalika najzil muftari, haka kuma yace kul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Haka kuma a ranar kiyama, lokacin da ake zuwa wajen manya manya daga cikin manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, a nemi kama kafa da su domin su cece al'umma a wajen Ubangiji, kowa sai ya bada uzurin cewa ta kansa yake. A cikin hadisin za su bada amsar cewa lalle Ubangijinmu a yau ya yi fushi, fushin da bai taɓa yin shi ba kafin yau, kafin wannan yini. Sai ya ce wa qawluhu, da fadarsa, zalika bi annahu muttaba'u ma askata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbada a'malahu. Wannan ukuba da suka cancanta wanda mala'iku suna dukan fuskokinsu da gadan bayansu a lokacin da za su karɓi rayukansu. Ubangiji ta'ala ya ce bi annahu muttaba'u ma askata Allah, domin sun bi abin da ke fusata Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa karihu ridwanahu, kuma sun kyamaci yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana duk wani aiki da Allah yake so yake yarda da shi, to sun kyamaci wannan aiki. Don haka idan sun zo hali na fitar rai, mala'ikun Allah za su ringa dukan fuskokinsu da guduma daga dan bayansu, kamar yadda ya ce fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Haka can cikin suratul anfal yake cewa walau tara idza tawaffal ladina kafarul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku azabal hari. Anan ashadi sai yace ma askata Allah, domin sun bi abin da ke fusata Allah. Kaga anan Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa sifa ta as-sakha. Idan aka ce as-sakha shine fushi. Sannan sai yace falamma asafuna takamna minhum, da fadarsa falamma asafuna. Ubangiji ta'ala yace lokacin da Fir'auna da mabiyansa asafuna suka fusata mu, lokacin da suka fusatar da mu, in takamna minhu, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka ɗau fansa game da su, muka damke su da hukuba, da shi da mabiyan nasa gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya girmiyar da su a cikin teku. Kaga anan ya siffanta kansa da al'asaf, shi ne fushi, domin kalima ta al'asaf mun yi bayanin tana ɗaukan ma'ana biyu. Ma'ana ta farko shi ne al-huzn, damuwa da bacin rai, to wannan bai dace da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. An gane ku, ka damu ranka ya baci, wannan sifa bata dace da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, domin akwai tawaya a cikinta. An gane ku, sifa ce wadda ta dace da taliki, bata dace da mahalicci ba. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake ce mana, wa tawalla anhu wa qala ya asafa ala yusuf wa biyabat aynahu min alhuzni wa huwa kadhib. Yaqub ya juya baya lokacin da aka zo aka ce masa dan uwan ma na Yusuf shi ma ya bace, an rike shi yayi sata a can. Yace ya asafa ala yusuf, ya kai can damuwa ta da bakin ciki na da bacin raina akan dan uwa na Yusuf, akan dana Yusuf. Anan ma'anar al'asaf shine alhuzn, amma anan al'asaf ma'anar shi shine algabab. Shine Allah yace falamma asafuna, lokacin da fir'auna da mabiyansa suka fusatar da mu. An gane ko, Ubangiji Ta'ala yace in taqamna minhum, sai muka dauke su da hukuma, shine Ubangiji Ta'ala ya durmiyar da su a cikin teku. Sannan sai yace wa qawluhu walakin kariha Allahu bi'athahum fasabbathahum wa qila qulhum alqa'idin. Da fadar sa da yace walakin kariha Allahu bi'athahum, wannan Allah yana bayani ne game da munafikai, wanda Allah yake cewa walau aradul khuruj la'addu lahu udda, inda sun yi nihin fita fagen daga da gaske, Ubangiji Ta'ala yace la'addu lahu udda, da sun tanada ma yaki tanadin sa, makami da abun hawa da dizuri. Sai yace walakin sa ne dai kariha Allahu bi'athahum, Ubangiji Ta'ala shine ya kyamaci, wato yaki kenan fitarsu. Fasabbatahum, dan haka Allah sai ya kasalantar da su, ya jefa musu kiyuya da kasala a cikin zuciyarsu. Wakila qaudu ma'al qa'idin, aka ce ku je dai ku zauna tare da masu zama waɗanda ba sa zuwa yaki, mata da kankanan yara da dattawa da marasa lafiya. Kaga anan ya tabbatar ma kansa wannan sifa ta al-kur, wato shine ki chai walakin kariha Allahu bi'athahum, sani dai Allah shine ya kyamaci fitarsu fagen daga, kenan shine yake. Dan haka fasabbatahum, sai Allah ya jefa musu kasala da kiyuya, ya kasalantar da su. Sannan sai yake cewa wa qawluhu kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alu. Da Ubangiji Ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku mu'minai, lima taquluna ma la taf'aluna, dan me kuke fadar abinda ba ku aikatawa. Sai yace kabura maqtan, ya girmama maqtan, wato ga ki da kyama inda Allahi, a wajen Allah, an taqulu ma la taf'alun, da za ku fada abinda ba ku aikatawa. Dan babu abin da ya wuce ai bi ka ce ai kaza kai kuma ba ka yi, ko ka ce a daina kaza kuma kai kana yi. Shine yake cewa, yake cewa la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu arun alayka idha fa'alta azim. Shine yace kabura maqatan, ya girmama ga ki da kyama inda Allahi, a wajen Ubangiji, an taqulu ma la taf'aluna, anda abin da ke bayanta fi ta'wilil masdar, kenan fadarku game da abin da ba ku aikatawa, wannan ya girmama ga kyama a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kaga anan Allah ya tabbatar ma kansa sifa ta al-maqat, al-maqat kyama. An gane ku, sifa ce wadda take fi'iliya. A takaice dai waɗannan duka sifofi ne wanda Allah ya tabbatar ma kansa. Yau zamu tashi kenan wasu sifofi na daban. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr. Wa qawluhu hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al-mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Wa qawluhu kalla idha dukkati al-ardu dakkan dakka. Wa qawluhu kalla idha dukkati al-ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa qawluhu wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaa'ikatu tanzila. Anan malam ya shiro mana wasu ayoyi waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wasu sifofi guda biyu, sune sifa ta al-itiyan wal maji, zawwa. An gane ku, kenan waɗannan ayoyi suna tabbatar mana zawwar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a ranar kiyama, domin rabe hukunci tsakankanin bayinsa zawwa wadda ta dace da girmansa wanda mun fahimci ma'ana mun jahilci kaifiyar yanda zawwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala take shine anan yace wa qauluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala hal yanzuruna Ubangiji ta'ala yace kafirai ko kuma masu inkarin manzancin manzanni na waɗanda ba su yarda da cewa akwai yini na sakamako a nan gaba shine yinin alkiyama Ubangiji ta'ala yace hal yanzuruna yace ba komai suke jira ba hal anan bi ma'ana ma annafiya ai ma yanzuruna ba komai suke jira illa an ya atiyahumullah faci zawwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala fi dhulalin min al-gamani tare da wato inuyi waɗanda suke na farin gilgishe wal mala'ika ko kuma zawwar mala'iku na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa qudiya al-amr Ubangiji ta'ala yace tuntuni ku an hukunta al'amari komai an kare anan yake ni yake cewa hal yanzuruna ba komai suke jira illa an ya atiyahumullah wato faci kawai sai zawwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin rabi hukunci tsakankanin bayinsa fi zulalin fi anan ba ta fa'idantar da zarfiya domin girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wuce a ce wani abu ya kewaye da shi shi ya kewaye kowa da komai amma babu abin da yake kewayewa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala fi anan kenan ai ma'azulalin tare da wato inuyi lafazin zulal jam'i ne na zulla in aka ce zulla shine inuwa an gane ko in ka ce zillun jam'u sa shine zilal in ka ce zulla wato jam'u sa shine zulal kuma can akwai mufradin shi a cikin suratul shu'ara an gane ko fakazzabuhu fa akazahum azabu yawmiz zulla innahu kana azabu yawmin azim shine yake cewa hal yanzuruna ba komai suke jira illa an ya atiyahumullah faci zawwar Ubangiji subhanahu wataala anda abin da ke bayinta da abin da ke bayinta fi tawilil masdar ai illa itiyanullahi azza wa jalla fi zulalin tare da wato inoyi minal gamami na fararen gilgije na farin gilgije algamam shine wato farin gilgije wanda shi farin gilgije baya kare haske wanda yake na rana sabani ga bakin girgije ko wanda yake sha dan haka shi yini na girgije zaka ga haske yana nan a tabbace sai ma kyalli abin yana kayatarwa idan aka ce algamam shine farin girgije kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa dhallalna alaikumul gamama mu ne muka muku inuwa ta farin girgije shine yace fi dhulalin minal gamami tare da inuwoyi na farin girgije wal mala'ikatu wato da mala'iku na Ubangiji subhanahu wata'ala suna sauka a lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala zai zo a yini na alkiyama domin rabe hukunci tsakanin bayinsa sai ya ce wa qudiya al-amru Ubangiji ta'ala yace tuntuna an wato hukunta al'amari domin kasancewar shine a aya ta gaba zamu iske wanda malam yazo da ita a jerin waɗannan ayoyi wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamani wa nuzila al mala'ikatu tanzila Ubangiji ta'ala yake cewa ba su labarin yinin da wato sama take tsatsagewa an gane ko lafazin tashaqqaqu na nuna cewa tsagewa ce za ta ringa yi sannu shay'an fa shay'an wannan yafi mubalaga akan kenan wa tanshaqqu as-sama'u sai yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u ba su labarin yinin da sama take tsatsagewa bilgamani wato tare da girgije zaka ga yana turo ko yana fitowa wannu zilal mala'ikatu tanzila a lokacin nan za a ringa saukar da mala'iku saukarwa dai bayan dai zaka ga mala'ikun Allah suna sauka wanda abu ne wanda yake ya kai gaya a wajen firgici yinin alkiyama gaba ɗaya ita wannan sama zaka ga ta tsatsaye kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa as-sama'u munfatirun bi kana wa'duhu maf'ula dan haka yake cewa idhas sama'u fadarat idan kaga sama ta tsage ta dare to wannan yini ne na alkiyama to a wannan yini idan sama ta ringa tsatsagewa zaka ga girgije yana turo ko yana fitowa yanda ka san hayaki kamar yanzu misali ka dauka an hura hayaki a cikin wani abu in yana tsagewa hayaki zaka ga yana fitowa yana tuwa yana tashi to haka sama idan ta dare ayini na alkiyama zaka ga farin girgije yana fitowa kamar hayaki yana tashi sannan a wannan lokaci ko mala'ikun Allah za su ringa sauka a cikin wannan yanayi ubangiji subhanahu wata'ala zai zo fagen alkiyama zawwa wadda ta dace da girman sa domin rabe hukunci tsakanin bayinsa to shine anan wannan aya kenan Allah yana tabbatar ma kansa sifa ta zawwa zawwa wadda ta dace da girman sa wanda mun fahimci ma'anar zawwa amma mun jahilci hakikanin yanda zawwa ta ubangiji subhanahu wata'ala take ya dai ba mu labarin cewa zai zo a yini na alkiyama shine yace har yanzuruna ba komai suke jira ba illa an ya atiyahumullah fa ce zawwar ubangiji subhanahu wata'ala a yinin alkiyama domin rabe hukunci tsakankanin bayinsa fi hulalin tare da inuyi minal gamami na farin girgije wal mala'ika wato da zawwar mala'ika saukar mala'iku kenan kamar yanda yace a waccan aya wanuzilal mala'ikatu tanzila ubangiji ta'ala yace wa qudiyal amr an tuntina an hukunta al'amari wannan abu ne tabbas ya wakana Allah ne ya alkawari kuma baya saba alkawarinsa sai yace da fadar sa har yanzuruna wato mushrikai ba komai suke jira ba illa an ta'atiyahumul mala'ikatu face zawwar mala'iku domin karban rayukansu kaga wannan zawwa ta mala'iku ta sha bamban da waccan zawwa ta waccan aya waccan zawwa ta mala'iku a yinin alkiyama ne ubangiji ta'ala zai rinka saukar da su wannan zawwa ku ta bi a wannan aya da yace hal yanzuruna ba komai suke jira ba illa an ta'atiyahumul mala'ikatu face zawwar mala'iku domin karban rayukansu sai yace aw ya'ti rabbuka ko kuma wato zawwar ubangijinka domin rabe hukunci tsakankanin su a yini alkiyama sai yace aw ya'ti ba'du ayati rabbi ko kuma zawwar wani share daga cikin ayoyin ubangijinka ba komai suke jira ba illa ɗaya daga cikin halaye nan guda uku wanda waɗannan halaye guda uku ko duk wanda ya sake ɗaya daga cikin su ya tabbata gare shi to zai yi nadama nadamar da ba za ta amfana da shi domin lokaci ya riga ya kurace masa ya kuce masa zawwar mala'iku domin duk lokacin da mala'ikun Allah suka sauka domin karban rayuka na bayi ko da sun tuba ubangiji subhanahu wata'ala ba zai karbi tubansa duk wanda bai yi imani ba da ubangijinsa bai tuba ba sai lokacin da mala'ikun mutuwa suka sauka domin karban mala'ikan mutuwa da mataimakansa suka sauka domin karban ransa to ko ya tuba ubangiji ta'ala ba zai karbi tubansa ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mana yuqbalu tawbatul abdi ma lam yugargir ana karbar tuban bawa matukar bai kai gargara ba me ake cewa gargara shine lokacin da rai yake hawa yake sauka mutun ya shiga hali na mutuwa zaka ga numfashi idan yayi sama yayi kasa yayi sama yayi kasa to duk wanda ya shiga wannan yanayi idan ya tuba ubangiji ta'ala ba zai karbi tubansa dan haka ubangiji ta'ala yake cewa innamat tawbatu 'ala Allahi lillazina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima wa laysati at-tawbatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an walladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima ubangiji ta'ala yace walaysati tawbatu tuba bi zaman tuba abun karba ga wadanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idha hadara ahaduhumul maut har aka kai lokacin da wato alamun mutuwa suka halarto ma dayan su kenan lokacin da mutun ya shiga hali na fitar rai qala inni tubtu al'an ubangiji an gane ko walaysati tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an yace ya ubangiji na yanzu na tuba wannan ba a karban tuban sa haka kuma wato fir'auna ai lokacin da ya tuba ya nuna cewa ya miƙa wuya da shi da bi ga ubangijinsa ba lokaci bane na tuba bayan da zai Allah ya karbi tuban sa a wannan hali ya Allah yake ce mana hatta idza adraka hul gharaku kuma baya wajawazna bi bani isra'ila al bahra فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين على آن وقد أسيت قبل وكنت من المفسدين. Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka ketare teku da banu Isra'ila, Fir'auna da rundunarsa don zalunci da girman kai da jiji da kai ya biyo bayansu domin ya cin musu ya dawo da su ya ci gaba da azabtar da su. Ubangiji ta'ala yake cewa hatta idza adraka al-gharab, lokacin da durmiya ta cin masa ya ga hallaka ido da ido, Ubangiji ta'ala ya danke shi shi da mabiyansa a cikin teku. Ruwa yana dago shi yana sama yana ƙasa, sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila, yace nayi imani na gaskata yi lalle yanda al'amarin yake, babu wani Allah wanda ya cancanta abota masa face Allah da banu isra'ila suka yi imani da shi. Yace wa ana minal muslimin, yace ni ina daga cikin masu mai kauya da ji da bi zuwa gare shi. Ubangiji ta'ala ya maida masa martani kai tsaye yace al'ana a yanzu ne zaka yi imani, wa kada asaita alhali ka saba mana gabanin haka, wa kunta minal mufsidin, kuma ka kasance daga cikin mabannata a ban kasa. Jibrilu alaihi salam yake fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa wallahi da ka ga lokacin da nake jinku bakar laka ta teku ina cusa ma Fir'auna a bakin sa dan jin tsoron kada ya isa wannan ya idasa wannan kalima, rahama ta Ubangiji ta cin masa, yace wallahi da kaga abun mamaki. Hadisi ne sahihi wanda da sai kaji kamar tatsuniya ce cewa wai Fir'auna yana wannan Jibril yana kwaso laka yana tusa masa. Hadisi ne sahihi, maza Allah yake gaya ma Jibril yake cewa wallahi da kaga abun mamaki, yana famar yin kalima shi ko yana kwaso laka ta teku yana tusa masa a baki, shi ko sai famar furta wannan kalima yake. To dan haka anan kenan da Allah ya ce ba komai suke jira ba illa an ta'ati yahumul mala'ikatu, sai zawar mala'iku domin karbar rayukansu, tunda an yi da su, an ja hankalin su, an nuna musu ayoyi na su shiga hayyacin su, su dawo daga kan ayyukan da suke na sako su ma Ubangijin su biyayya, su gaskata manzannin shi amma sun ki. Kenan me suke jira? Zawar mala'iku domin karbar rayukansu. In kuma mala'iku suka sauka domin karbar rayukansu, to ko da sun tuba a wannan lokaci Allah ba zai karbi tubansu. Sannan sai ya ce awyati rabbuka, ko kuma zawwar Ubangijinka shine ayini na alkiyama. Kaga idan aka wayi gari na alkiyama mutun yayi nadama ya ce ya tuba bata mata su ba. Ubangiji ta'ala yake cewa rubama ya waddu allazina kafaru law kanu muslimin zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al'amal fa sawfa ya'lam. Haka kuma Ubangiji ta'ala yake cewa walau tara idh wuqifu 'ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahu lakadhib wa innahum lakadhib. To dan haka in dai aka wayi gari kiyama, duk wanda ya tabar da kanshi a rayuwar duniya zai yi nadamar da ba za ta amfane shi ba. Shine yace awyati rabbuka, ko kuma zawwar Ubangijinka kenan ita kawai suke jira shine domin rabe hukunci tsakanin bayansa ayini na alkiyama. Sai yace awyati ba'du ayati rabbi, ko kuma zawwar wani share daga cikin ayoyin Ubangijinka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana wannan gaba shine hudowar rana daga yamma. Idan rana ta fara hudowa daga yamma, duk wanda ya tuba Ubangiji ta'ala ba zai karbi tubansa ba, wanda babbar alama ce daga cikin manyan alamomi guda tara na alkiyama, wanda in suka fara bayyana ɗaya bayan ɗaya yanda ka san an tsinke zaren tsakiya. Idan ka tsinke zare na tsakiya gaba ɗaya, ƴaƴan da aka shirya a jikin tsakiyar zaka ga ɗaya bayan ɗaya suna zazzabowa suna faduwa. To haka idan suka fara fulla waɗannan alamomi ɗaya bayan ɗaya za su biyo juna. To ba abu ayati rabbika shine hudowar rana daga yamma. Allah zai canza mata tafiya idan alkiyama ta kusanta, maimakon da tana hudowa daga gabas ta yamma, to idan alkiyama ta kusanta za ta canza salo ta ringa hudowa daga yamma. To idan ta fara hudowa daga yamma, kofar tuba da Allah ya bude tun ran da ya halicci duniya, Ubangiji ta'ala zai kulle wannan kofa. duk wanda ya tuba Allah ba zai karbi tuban sa, kuma duk wata rai wanda bata yi imani kafin wannan lokaci koda ta aikata aiki na alkhairi bayan huduwar rana daga yamma Allah ba zai karba mata ba. Shine yake cewa yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yaqbalu tawbatal abdi, yake cewa malam tabli ishamsu min maghribiha, ko kuma a hadisin da yake cewa inna allaha ta'ala yabsudu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsudu yadahu bin nahar liyatuba musii'un layli hatta taqulu ashamsu min maghribiha, ba dare ba rana Allah ya shimfida hannunsa. Duk wanda ya tuba Ubangiji ta'ala zai karbi tubansa. Aikin da ka aikata na sako a cikin dare, in dare a cikin yini ka tuba, Ubangiji ta'ala zai karbi tubanka. Idan a yini ka aikata sako, in a cikin dare ko a cikin yini ka tuba zuwa ga Ubangiji, Ubangiji ta'ala zai karbi tubanka. Maza Allah ya ce hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha, har akai lokacin da rana za ta fara huduwa daga yamma daga mafadarta. To idan ta fara wani huduwa daga mafadarta, Ubangiji ta'ala baya karban tuban duk wanda ya tuba. Kaga wannan shi ma hali ne, ashe duk wanda ya shiga cikin wannan hali to zai yi nadama, nadamar da ba za ta amfane shi. Kinan ba komai suke jira ba, jiran da suke in ma mala'iku su zo domin karban rayukansu, ko kuma zawar Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin rabe hukunci tsakanin bayinsa a yinin alkiyama, ko kuma wato shi ne hudowar kenan rana daga yamma. Kenan duk gargadin da aka musu dai basu ji ba. Shine anan Ubangiji ta'ala yake nuna halaye guda uku wanda mushrikai suke jira kawai. Ash-shahid a wannan aya kenan Allah yana tabbatar ma kansa sifa ta zawwa a yinin alkiyama, shine yace aw ya'ti rabbuka, ko kuma zawwar Ubangijinka. Shine sai yace da fadarsa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, Ubangiji ta'ala ya ce kalla gaskiya ne, idza dukkatil ardu, idan aka nike kasa da duk wani abin da yake doranta, dakkan dakka wato nikewa wadda take mai tsanani, wadda take takai matuka, dakkan ta biyu sai ka dauke ta taukidi ne, ko kuma ka dauke ta akan ta asis ne, kenan dakkan ba da dakke. An gane ku, nikewa bayan wata nikewa za a nike ta kenan ta zama kaman gari, wanda Allah ya bayyana mana sifar yanda ƙasa da duk abin da ke kanta zai kasance a ranar kiyama. Gaba daya Ubangiji ta'ala zai maida ƙasa ta zama libar, ta zamanto kamar yanda kasan fata shimammiya, yanda in an shimfida ta babu tudu babu kurai. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta yawma idhin yattabi'una da'iya la iwajala wa khashati al-aswatu lirahmani fala tasma'u illa hamsa. Ubangiji ta'ala yace wa yas'alunaka 'anil jibali, suna maka tambaya dangane da duwatsu yaya halin su zai kasance a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala yace fa qulci da su yansifu harabbi nasfa, Ubangiji na zai nike duwatsu nikewa. An gane ko, idan ya nike su kuma sai ya shikar da su. Sai yace fa yadharu haqa'an, Ubangiji ta'ala zai bar kasa ta zamanto ba gire safsafan wanda yake daidaitacce ba tudu ba kurai. La tara fiha iwajan wala amta, Ubangiji ta'ala yace baka ganin wani kurani wala amta ko tudu, a ran nan babu tudu babu kurani. Kasa da duk abin da yake kanta Ubangiji subhanahu wata'ala zai nike duwatsu sannan ya maida ta libar. To shine anan yake cewa kalla Ubangiji ta'ala yace gaskiya ne, idza dukkatil ardu dakkan dakka, idan aka nike duwatsu nikewa, waja'a rabbuka, a wannan yini Ubangijinka zai zo domin rabe hukunci tsakanin bayi, wal malaku saffan saffa, kuma mala'ikunsa su ma za su sauko sahu sahu, haka za su sauko gaba ɗaya su zagaye jama'a kamar yadda yake cikin asa. To wannan bayan an nike ƙasa, an yi busa ta tashi, kowa ya tashi, ƙasa an nike ta an maida ta libar, an haɗa halittu a fili guda, shine almahashar, inda za a yi taron alkiyama. Mala'ikun Allah za su sauka a lokacin nan Ubangiji subhanahu wata'ala zai zo domin rabe hukunci tsakanin bayinsa, wanda shi ma in tsayuwa ta yi tsayuwa a wannan yini domin an kusanto da rana dide da kawunan jama'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Tazarar da take tsakanin rana da kokolluwar jama'a wato shine gwalgwadon mil. Mil anan wasu malamai suka ce ba mu sani ba, kamar yadda marwaita suka ce abinda manzon Allah yake nihi mil wanda yake na rayuwar tafiya, wanda in aka ce mil wato shine kenan metr 2500, ko kuma mil wanda yake masayin kwalli muciya ta sanya kwalli. In aka ce mil kenan metr 2500, kuma in aka ce mil wato shine masayin kwalli, haka za a kusanto da rana daidai da kawunan jama'a. To wani mil kin ake ne? In ma na ratan tafiyar ne abun ba kusa bane, ba kadan bane ba. To a lokacin nan jibi zai hada jama'a, wani ya kawo masa idan sa, wani ya kawo masa guiwa, wani ya kawo masa tsatso, wani sai jibi ya masa dizzani. Jama'a junansu da juna su yi shawara su ce mu tafi wajen baban mu Adam ya nema mana alhurma a wajen Ubangijinmu da ceto a rabe hukunci, kowa ya san makomarsa. A je wajen Adam ya nuna kasawarsa da gajiyawarsa, ya ce ku wuce wajen Annabi Nuhu. A je wajen Annabi Nuhu shi ma ya nuna kasawarsa da gajiyarsa. A je wajen Ibrahim ya ce shi ma ba zai iya ba. A je wajen Annabi Musa ya nuna kasawarsa da gajiyawarsa. A je wajen Annabi Isa shi ma ya nuna cewa ba zai iya ba. A ƙarshe bayi za su tukaki wajen fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah a lokacin nan zai je ya fadi karkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wata'ala. Allah ya lakanta masa wani yabo yabon da bai taɓa lakanta ma wani daga cikin bayinsa. Zai yabo Ubangijinsa ya yabe shi yabon da ya dace da shi. Ubangiji ta'ala sai ya ce da shi, ɗago kanka, roki duk abin da kake buƙata za a baka, nemi ceton duk wanda kake so za a karɓi cetonka. Manzon Allah sai ya ce, al'ummata ya Ubangijina, al'ummata ya Ubangijina. To a wannan lokaci ne Ubangiji ta'ala zai zo fage na alkiyama domin rabe hukunci tsakanin bayinsa. A wannan lokaci ne zawar za ta kasance. To shine yace wa ja'a rabbuka, Ubangijinka zai zo a wannan yini, wal malaku da mala'ikunsa kenan su ma za a saukar da su saffan saffa, wato sahu bayan sahu. Kenan a wannan aya Ubangiji ta'ala yana tabbatar ma kansa sifa ta zawwa, wa ja'a rabbuka, Ubangijinka zai zo. Sannan shi ne sai ya zo da aya ta gaba, wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami, Ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin yinin da sama take tsatsagewa bil ghamami, wato tare da gizagizai, idan ta tsage girgije sai ka ga yana fitowa. An gane ko? Kamar yadda zaka ce tashaqqaqu al-ardu bil ma'i, kenan in kasa ta tsage ruwa zai ringa bulbulowa. To haka sama idan ta tsatsage a yinin alkiyama, hayaki zai ringa fitowa, wannan farin girgije zai ringa fitowa kamar hayaki yana turuku. A lokacin nan mala'ikun Allah subhanahu wata'ala za a ringa saukar da su, shine yace wa nuzzilal mala'ikatu tanzila, za a ringa saukar da mala'iku saukarwa, wanda wani abu ne wanda ya kai gaya a wajen firgici. A wannan aya babu dalili wanda yake nuna zawwar Ubangiji, gaba wanda take nuna zawwar Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ta, sai dai ishara ne, domin duk lokacin da mala'iku sama za ta tsage, mala'iku su ringa sauka, to yinin alkiyama ne, wanda a wannan lokaci ne ko Ubangiji yake zawwa. Kamar yadda aya ta farko yace, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal mala'ika. An gane ku? Kenan tsagewar sama tare da saukar mala'iku, wannan zai tabbata ne a yinin alkiyama, kuma a lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zo fagen alkiyama zawwa wadda ta dace da girmansa, domin rabe hukunci tsakankanin bayinsa. A taƙaice dai wannan aƙidar ahlus sunna wal jama'a, duk abinda Allah ya tabbatar ma kanshi na sifa, to mu tabbatar masa, ko na suna, abinda ya tabbatar ma kansa dole ne mu tabbatar masa. Sanin kaifiyar yadda zawwar take sai mu maida masa, domin malamai suka ce sanin kaifiya baya kasancewa sai da mushahada, au mushahadatun nazir, in ma ka taba ganin abin da idan ka, ko ka ga wanda yake kama da shi, ko kuma samun labari ta hanya wanda take labari wanda yake na gaskiya. An gane ko? Domin Ubangiji subhanahu wata'ala anan wato bamu taba ganin zawwar shi, kuma bamu taba ganin zawwar wanda yayi kama da shi domin ba wanda yayi kama da shi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kuma bai ba mu labarin ga yanda zai zo ya dai ce mana zai zo mun yi imani da zai zo amma kaifiyar yanda zai zo wannan ba mu sani ba sai mu bara masa kayansa shi kadai ya san kaifiyar yanda zai zo ko mu bayi tsakankanin mu ai zawwar mu tana da bambanci yanzu misali ka dauki saurayi wanda yake mashi karfi idan yana tafiya zai zo yaya za a yi zaka ga kamar yana famar ya ciro saboda nishadi da kuzari da yake jikin shi amma ka dauki tsoho wanda sai da sanda yake tafiya idan ya dora kafa kafin ya daga daya sai an dau wani lokaci kuma yanzu ka dauka yau in aka ce zaka zo daga Niyame a matsayin ka na talaka kai kadai zaka zo dan tare ma wani lokaci ba zaka samu ba amma kaddara cewa yau wani prime minister ne zai zo ko shugaban kasa shin zawwarka da zawwar shi daya ce akwai bambanci to balantana zawwa ta ubangiji subhanahu wataala kenan iya abin da yake kanmu mu yi imani kamar yanda ya gaya mana zai zo amma kaifiyar yanda zai zo wannan shi kadai ya sani shine kenan a wannan ayoyi kenan zamu tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala wannan sifa ta zawwa wadda ta dace da girman sa kuma sifa ce fi'iliya kinan al-ityan wal maji al-ityan zai ce illa an ya'tiyahumullah da fadar sa aw ya'tiya rabbuka al-maji da yace waja'a rabbuka ubangijinka zai zo da al-maji da al-ityan duka kusan mutaradifan ne a wajen ma'ana wa qawluhu wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wa qawluhu kullu shay'in halikun illa wajha waɗannan kuma ayoyi malam yana tabbatar mana ya zo da su ne domin tabbatar mana sifa ta huska ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa wadda ta dace da girmansa shi ne ya ce wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yabqa wajhu rabbika an gane ku bayan ya ce kullu man alaiha fan dukkan abinda ke duran ƙasa fan wato mai karewa ne duk wani abu da ka sani yace karare sai yace waya baqa wajhu rabbika fuskar ubangijinka ita kadai ce za ta wanzu zul jalali wanda fuska ce ma'abuciyar girma da kwarjini da haske wal ikram da daraja domin Allah ya yi alƙawarin duk wani abin da yake duran ƙasa gaba ɗayan shi zai kare kamar yanda a nan aya ta gaba sai yace kullu shay'in halikun illa wajha dukkan komai da ka sani mai halaka ne mai karewa ne illa wajhahu wato sai zatin ubangiji subhanahu wataala wanda ita kullu tana daga cikin alfazul umum duk lokacin da za a zo da ita to babu abinda zai fita sai abinda dalili yake bance yace ban da shi an gane ko sai abinda dalili yake bance yace ban da shi yanzu a wannan aya ta farko da ubangiji ta'ala yace kullu man alaiha fan yace duk abin da ke duran ƙasa gaba ɗaya shi ubangiji ta'ala yace mai karewa ne komai da ka sani abin da yake ƙasa da sama gaba ɗaya shi mai karewa ne sai yace wa yabqa wajhu rabbika fuskar ubangijinka ita kadai ce za ta wanzu zul jalali ma'abucin girma wal ikrami da karamci kuma anan yace kullu shay'in dukkan wani abu wanda yake cikin sama da ƙasa wato mai karewa ne mai halaka ne illa wajha sai dai fuskar ubangiji subhanahu wataala kaga nan Allah yana ba mu labari a cikin waɗannan ayoyi gaba ɗayan abin da ke cikin samai da ƙasai zai mutu zai kare sai abin da Allah ya so kawai shi kadai ne zai wanzu daga cikin abubuwan da Allah ya toge akwai abubuwa kamar guda takwas wanda al-Imam Suyuti ya zana su a cikin wasu baitittuka guda biyu yake cewa samaniyatun hukumul baqa'i ya ummuha min al-khaliqi wal baquna fihi yadil adam hiya al-arsh wal kursiyyu narun wa jannatun wa ajibun wa arwahun kadhallahu wal qalam yace abubuwa guda takwas yace hukunci na wanzuwa wannan ya hada da su domin dalilai ne suka tabbatar da cewa su suna nan kamar yanda Allah ne ya toge su daga cikin halittu kuma gaba ɗayan takwas ɗin nan halittun sa ne yace wal baquna amma duwar sauran halitta da ka sani gaba daya to suna cikin rashi gaba daya za su mutu za su kare sai yace hi al arshi abu na farko ita ce al arshi domin al arshi wato ita ce rihin gidan aljanna yau Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan za ku roki Allah aljanna ku roke shi aljanna ta firdaus an gane ko manzo Allah yace domin ita ce fiyayyar aljanna ita ce kololuwar aljanna manzo Allah sai yake cewa wa fawqaha arshur rahmani al arshin ubangiji samanta take ita ce rihin aljanna yace kuma duk wasu koramu na aljanna daga cikin aljanna ta firdaus suke ketowa sai in ɗan jannatul firdaus sun sha sannan zai tafi sauran aljanna an gane kaga abu na farko al arshin ubangiji subhanahu wataala ita wanzuwa take Allah ne ya tuge daga cikin abin da suke halaka to ita ba ta ciki abu na biyu shine al kursi gadan sarauta na ubangiji kursiyarsa na uku wato ita ce wuta na hudu ita ce aljanna domin wuta da aljanna tun ran da Allah ya halice su ne domin dawama har abadan abada wuta da aljanna ba sa karewa na biyar shine wato kashin kwatangwaro ake ce masa ma'ana wani kashi ne wanda anan kafal dan adam gaba ɗayan ƙasa tana cinye jikin gangan jikin dan adam amma banda wani kashi wanda yake a tsatsan shi can wajen mahadar tsatso dawa wannan kawaguwa anan kashi yake shi kadai ne ƙasa ba ta cinye shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi wannan baya karewa ajabu zanab suke kiran shi sannan wa arwahum da rayuka rayuka na bayi su ma suna nan rayuka da Allah ya halice su suna nan Allah ya zare su ne daga jikin bayinsa amma rayukan suna nan su ba sa karewa sannan sai ya ce kazal lawhu wal qalam haka nan lawhul mahfuz haka nan alkalami wanda yake na kudura waɗannan abubuwa takwas su ne ba sa karewa amma duk wani abu da ka sani da Allah ya halitta wannan mutuwa sai ta cin masa kuma zai kare ya zamanto kwata-kwata babu shi dan haka kenan ita kullu in ta zo abinda take nunawa gamewa gaba ɗaya babu abinda zaka fidda sai abinda dalili ya fitar da shi an gane ku sai an samu karina kamar yanda ubangiji ta'ala da ya halakar da adawa mutanen annabi Hud ubangiji ta'ala ya turo musu iska wannan iska ubangiji ta'ala yake cewa tu damiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhu ubangiji ta'ala yace wannan iska tana ruguza duk abin da ta wuce akan shi wanda Allah ya umarce ta da shi ta halakar da shi sai ta halakar da shi ubangiji ta'ala yace sai suka zamanto ba a ganin komai sai gidajen ta halakar da su amma gidajen ga su nan a tsaye kaga anan Allah ya toge mana kenan abinda ita wannan iska kenan bata gama da shi ba dan haka in aka yi amfani da lafazin kullu gaba ɗaya komai ya shiga sai an samu dalilin da ya ware cewa banda kaza dan haka ka dau ka'ida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu bid'atin balala kar wani ya ware maka ya ce akwai bid'a mai kyau domin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tuge in yace maka akwai bid'a mai kyau kamar kaza sai ka ce shi manzo Allah ne ya ware yace banda kaza nan da Allah yace tudamiru kullu shay'in bi amri rabbiha sai yace fa asbahu la yura illa masakinuhum wai sai a dinga kafa ma mutane hujja da cewa to in ka ce kullu wai akwai wata kullu kulliya akwai wata kullu juz'iyya wai in ka ce to wai kullu kulli wai dukkan kullu kulliya ce to ya zaka yi da wannan ubangiji ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai mai dandanar mutuwa ce can ko Allah ya ce ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi wannan ai rashin fahimta ne ran ubangiji subhanahu wataala ya riga ya toge mana cewa ba ta ciki wata wakkal alal hayyil ladhi la yamutu rayayye ne wanda baya mutuwa shi ya fada duk wata rai an gane ko in banda zatin ubangiji subhanahu wataala kowace rai mai mutuwa ce kamar yadda yace kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram dan haka in ka toge ka ce akwai wata bid'a mai kyau sai ka kawo dalilin da ya nuna kyanta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa banda kaza banda kaza yayi maganar shi a dunkule dole ne ka barta a dunkule kamar yanda ya fada dukkan wata bid'a bata ci an gane ko wanda mun yi bayani bid'a a shar'ance abin zargi ce amma abin da ya shafi haka rayuwa wannan ba abin zargi bane ba zauwa da wani sabon abu wanda yake na ci gaba amma in dai aka zo da sabon wani abu a matsayin addini a matsayin ibada wanda babu umarnin Allah a kansa ko na manzon shi sallallahu alaihi wasallama wannan abin zargi ne ko shekara dubu kana kai kana yi Allah ba zai karba ba kuma Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya faɗa yana cewa kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasana hadisi ne sahihi yace dukkan bid'a bata ce koda mutane suna ganin kyawunta kuma ga al-Imam Malik Allah ya ji kansa bi yadda da cewa akwai wata bid'a mai kyau a musulunci balma mi yake cewa man za'ama anna fil islam bid'atan hasana faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama khana risala لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا هكا الواجر أنسى ابن الواجشون يقول الإمام مالك يتشي دوان ديري يتشي وامسلين يتشي أكوي وتبدي آمي كيو الإمام مالك يتشي والله تبس يا ري يتشي ومزا الله صلى الله عليه وسلم يا هاي انشي أبنجي جنسا ya masa rufa-rufa ya ɓoye wani abu bai isar ba sai ya ce domin Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku kuma na cika ni'imata akan kuma na yarda muku da musulunci a matsayin addinin da zai amfani mai shi a duniya da lahira al-Imam Malik sai ya ce duk abin da bai zama addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da za a yi a yau ya zama addini duk abin da ba ibada bace ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma al'umma a zamanin shi to bayan da za a yi a yau ya zama addini to dan haka ita kullu in ta zo ka'ida ta game komai sai abin da dalili ya ware kaga anan da yace kullu man alaiha fa dukkan abin da ke duran kasa mai karewa ne an gane ku da fadarsa da yace kullu shay'in haliqun dukkan komai wanda yake cikin sammai da kasai mai halaka ne sai yace illa wajhahu amma banda fuskar ubangiji subhanahu wataala a can sai yace wayabqa wajhu rabbika an gane ku kaga anan aljanna da wuta sun fita domin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada aljanna da wuta masu dawwama ne ba sa karewa haka Allah ya tabbatar mana a cikin alqur'ani haka manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana haka su ma rayuka da Allah ya halitta suna nan Allah ya zare su daga cikin bayinsa amma rayukan suna nan ubangiji subhanahu wataala shi ya san inda suke sannan haka idan ka dauka kenan da kurun da al'arshi da kursiyu da alkalami da Allah wannan dukkan su suna daga cikin abubuwan da ubangiji subhanahu wataala ya toge su to shine anan waɗannan ayoyi guda biyu da malam ya shigo da su abinda suke tabbatar mana sifa ta huska ga ubangiji subhanahu wataala sifa wadda ta dace da girma huska wadda ta dace da girmansa wanda mun fahimci ma'anar me ake nihi da huska amma mun jahilci kaifiya da haƙiƙanin yanda fuskar ubangiji subhanahu wataala take wanda wannan sifa hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar ma ubangiji wannan sifa wanda yana daga cikin addu'a ta shiga masallaci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana kamar yanda hadisi yake cikin sunani Abi Dawud shine yake cewa a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minash shaytanir rajim a'udhu billahi al-azim sai yace wa bi wajhihil karim an gane ko wato ina neman tsari da kariya wato da ubangiji subhanahu wataala mai girma game da duk wani abin da nake tsoro sai yake cewa wasuldanihil kadim wannan wabi wajhihil karim haka nan da fuskar shi wanda take mai karamci wanda wasu suna fassara wato alwajhu anan bi ma'ana as-sawab kamar wadanda suke muawwila masu tawili masu wannan wadanda suke wohintar ma ubangiji subhanahu wataala sifofinsa anan in ma su fassara da alwajhu su ce zatin ubangiji ko kuma su fassara su ce a wannan sakamakon ubangiji anan malamai suka ce idan ka kalla me yace wayabqa wajhu rabbika sai yace zuljalali kaga ai ba zati ba ake ni inda zati ne ake nihi da sai a ce zuljalali kenan zu anan sifa ce ta fuska fuskar ce ubangiji subhanahu wataala yake sifanta mana sai ya ce wa ya baka wajhu rabbika, domin su tana daga cikin wato su ne wannan asma'us sitta ko mu ce asma'ul khamsa, wanda shi ne Ibn Malik yake cewa min za ka zu in suhuba tana abana wal famu haythul mimu minhu bana. Kenan dan haka anan zu sifa ce ta fuskar da yace wa ya baka wajhu rabbika, sai yace zul jalali, amma can da yace tabaraka sumu rabbika sai yace zul jalali. Kaga zi anan sifa ce ta rabbi, to dan haka anan fuskar ce ake siffanta mana, sai aka ce zul jalali, fuska wadda take ma'abuciyar girma wal ikrami da karamci, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ma'abucin karamci ne, bayansa suna girmama shi kuma shi ma yana girmama bayansa waɗanda suka yi masa biyayya. Da nan da yace kenan kullu shay'in halikun illa wajha, dan haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama, Ubangiji ta'ala baya bacci kuma bai dace ba a ce Ubangiji ta'ala yayi bacci. Sai yake cewa hijabuhu nur, wato shamaki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala haske ne. Manzon Allah ya ce law kashafahu la aharaqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi, da Ubangiji ta'ala zai yayi wannan shamaki na haske, to da hasken fuskarsa da kurjininsa da girman fuskarsa zai kone dukkan halittunsa iya inda ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai, ma'ana duk inda ganin shi ya kai gaba ɗayan halittun nan gaba ɗaya sai sun kone, inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yayi wannan shamaki na haske, to ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala hasken fuskar shi da kurjinin fuskarsa zai kone dukkan halittu wanda suke bakin iya inda ganinsa ya kai. Shi ne yace law kashafahu, da Allah ya yayi wannan shamaki na haske, la aharaqat subuhatu wajhihi, wato kurjinin fuskarsa da hasken fuskarsa da girman fuskarsa, manzon Allah yace wallahi zai kone man taha ilaihi basaruhu min khalqihi, iya inda ganin Allah ya kai kenan na halittunsa gaba ɗaya za su kone. An gane ku kenan, don haka wannan dalili hadisin yana cikin sahihul muslim, sahihu muslim shi ma abin da yake tabbatar mana wannan fuska, wannan sifa ta fuska ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka lokacin da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta sauka kul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shiyan wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd, da yace kul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum, manzo Allah sai ya ce a'udhu bi wajhika, ya Ubangiji ina neman tsari da kariya da fuskarka, aw min tahti arjulikum, manzo Allah ya ce a'udhu bi wajhika, ya Ubangiji ina neman tsari da fuskarka. Shi ma wannan hadisi abin da yake tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine sifa ta fuska, dan haka iya abin da yake kan mu muyi imani da duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa na sifofi a cikin Alkur'ani ko a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sanin kaifiya da hakikanin wannan sifa sai mu maida masa, domin bai fada mana ba manzon shi kuma bai fada mana ba. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka fada daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.